a ce amma ba mu taba ganin mahaukaci ba irin yanzu wannan ne zaka ce Allah ne zai wannan shirman haba ai na Muhammadu da tsari amma laka ai duk wanda ya san abin da yake ya san laka shirme ni kawai Allah sai ya ce wai giwa menene giwa me ya sanar da kai me ya giwa giwa tana da dogon hanci ga da dan gajeren bunni a inna lillahi kai kun ga yanzu ku da jika kun san shi ne to shine manzon Allah ya aika wannan yaron nata ya je da sako cewa wannan mutumin la'ananne ne makaryaci ya nuna mai ya kiyaye Allah an gane ku to shine faqatalahu Musailama wallahi yana zuwa ya fara isar da sakon manzon Allah Musailama da ya miƙe sai da tsakan yaron nan take kashe shi da qati'a adaihi udwan udwan kuma da ya kashe shi bai tsaya nan ba wallahi sai da ya datsa gabobin jikin yaron gunduwa gunduwa yanda ka san ana marake gunduwa gunduwa haka yayi gunduwa gunduwa da yaron nan jama'ar musulmi kun gane liyartadda an dinihi amma bai mai haka ba sai da ya nemi ya ridda bar addinin annabi Muhammadu yaron yace sam wannan ya ja mai haka hatta mata tahta hada al-azab har yaron ya muta karkashin wannan irin muguwar azaba jama'ar musulmi kun gane wa huwa sabitun ala dinihi yaron jam ya ki canza yana nan tsaye kan addinin sa wa balagha qatluhu labarin yanda aka kashe shi dinnan sai ya zo ma uwar yaron an gane ko ummu ammara kenan sai labari ya zo ga yanda aka kashe danki da annabi ya aika fa ma kana minha ba abinda aka ga tayi a lokacin illa an ihtasabathu inda Allah ta'ala sai abinda kadai tayi shine neman sakamakon watan sakamako na hakurin rashin wannan yaro a wurin Allah watan kawai abinda ta nema ya Allah ka biya ni sakamako akan hakurin nan kar ka sa in yi watan raki ko nuna damuwa wa madat baiwar Allah na haka ta ci gaba fi jihadiha duk inda za a jihadi za ta fita a tafi da ita fi sabilillahi dan daga addinin Allah karanta littafin audatul hijab watan shafi na 227,313 nakalan an ciro ne daga an almar'atul arabiyya li abdullahi afifi mujalladi na 3 shafi na 94-6 kun ji wannan kissa ta biyu ko ta uku ta hudu wa hadhihi asma'u bint abi bakari ga kuma asma'u yar abi bakari wanda mun sha magana a kanta wanda duk wata mace tana da buƙatar ta ji tarihi na wannan baiwar Allah dan ta san yanda ake zama da miji jama'ar musulmi kun gane nana asma'u kenan watan da wuya ka ji wata mace wanda ke tsawainiya da miji irin nana asma'u din nan yar Aisha ce Aisha matar manzon Allah to ga dai kuma asma'u yar sayyidina Abubakar tadribu lana masalan ita ma tana kokarin buga mana wani misali ra'i'an wanda yake mai ban sha'awa fi quwwati imaniha a nuna mana da take na karfin imaninta wa husni tarbiyatiha li waladiha da kuma kan tarbiyyar da ta tsaye akan yi na dan ga danta fa inda ma dakala alaiha ibnuha Abdullah ibn Zubair a lokacin da danta watan ya shigo wurinta Abdullahi dan Zubair an gane ku lokacin da ya shigo inda take radiyallahu anhuma Allah ka yadda da ita da dan wa qad hasara al-hajjaj makkata a lokacin Hajjaj ya zo ya kewaye garin Makka gaba daya da sojoji jama'ar musulmi kun gane Allahu akbar wa shadda alaiha al-hisar wannan kewaye wanda yayi wa Makka ya tsananta akan haka ta yanda duk wanda ya motsa ya ce a kashe shi kawai ya zo da sojoji na fitar hankali dubun dubun nai sun kewaye Makka ba wanda ya isa ya fita duk wanda yace uffan cewa ya kashe shi kawai. Lokacin Abdullahi dan Zubair shike jagorancin mutane a nan, kuma shine yake ya ba Hajjaj kai, to gashi an zo an kewaye garin hatta ya isa Abdullahi min muwasalatul qital ma'a, har sai da Abdullahi dan Zubair ya yanke kauna akan cigaba da yaki watan tsakanin shi da Hajjaj kenan. Walam yabqa siwa taslim, a lokacin ya ga babu abin da ya rage masa ko da ya bada kai ya ce ya tuba awal maut ko kuma yanzun nan za a shigo a kashe shi. Faqala, yana shiga wurin uwarsa mahaifiyarsa Nana Asma'u sai ya ce mata ya umma, mama, ta ce na'am, laqad faddal nasu min hawli, jama'ar da ke goyen bayana sun fawaki sun banni ne kadai. Jama'a kun gani, wannan Hajjaj din bai da aiki sai kashe sahabban manzon Allah. Mutum nawa ya kashe cikin sahabbai? Suna da yawa. Jama'ar musulmi kun gani, Allah ya kyauta. To an kai matsayin da ya ce ya mama, jama'a duk sun watsi sun banni ne kadai, walam yabqa ma'i, ba wanda ya rage tare da ni, illa man la yastati'una, sai waɗanda ba sa iya komai, illa sabarsa, sai hakurin wani ɗan lokaci kamin a ƙaraso a danne su a yanyanka. Duk wanda yadda yake tare da ni ma hakurin da zai na ɗan lokaci ne kamin a ƙaraso, dan kan ba mai fita duk danne su za a yi a yanka. Wal qaumu, amma kuma jama'a, yu'riduna alayya ma ashtahi min ad-dunya, su mutanen Hajjaj sun zo suna ta bujuro min da duk wani abu da nake so na more rayuwar duniya in yadda in bada kai. Kuma ra'ayuki, shawararki nake nema mama, ya kike ga za a yi? Faqalat, sai ta ce aqdim ya bunayya, dana ku tsaka je ka yake su, ghayra hayyabin, kakka ji tsoron uban kowa shiga, ko kai kadai ne je ka yake su. Fali kulli ajalin kitab, duk wani lokaci da Allah ya aje, to ya riga ya rubuta ba mai ketare lokacinsa. Indai Allah ya tsara yau ne mutuwarka, kana ba da kai ma kashe ka zaki. Idan kuma Allah ya tsara ba yau ne mutuwarka ba, to shiga cikinsu ka yake su, duk yanda za su yi baka mutuwa. Jama'ar musulmi kun gani, Allah ya ji kan maza. Tace ko fa idza jaa ajaluhum, idan ajalin mutane ya zo, la yasta'khiruna sa'atan, ba a jinkirta musu sa'a, dugo daya, sakan daya, ba a daga musu kafa, wala yastaqdimuna, in lokaci bai yi ba kuma ba wanda ake kashe shi, kuma ba sa tafiya lahira lokaci bai ba, duk yanda ka so sai inda lokaci yayi. Jama'ar musulmi kun gani, Allah ya kyauta. Ta ce ya bunayya, dana, la yal'abanna bika sibyanu bani umayya, ya'yan banu umayya dinnan kar ka bari su maka wasa da hankali. Wai su ce ka bada kai bayan mutumin nan zalunci da danniya da murdiya kashe sahabban manzon Allah yake, wannan ne za a ce ka bada kai wai baka wani mukami a duniya? Al-mautu ahabbu ilayya mimma yashtahun, mutuwarka ta fi soyuwa a wurina fiye da abinda suke maka sha'awa. Gara ka mutu na fi son haka fiye da abinda suke maka sha'awar a baka wani shugabanci. Fasami al-ibnu kalamaha, dan ya saurari maganar uwar tasa, wa wa'ahu, ya kiyaye maganar da kyan gaske, wa kharaja ila al-maidan, ya fita fagen fama, bi qalbin min hadidin, da wata irin zuciya yanda ka san taman dulan karfi, yanda ka san dutse haka zuciyar shi ta zama, da kakkiyar zuciya kai ka ce karfe ce, yana ganin shi kadai da waɗannan sojojin dubun dubun ɗaruruwa, shi kadai yana ganin zai kai su, da irin wannan tunanin ya fita. Yasulu, ya rinka zariya, waya juli, yana kai komo, hatta lam yabqa fi yadihi sayfun, sai da ya kai masara da yake zubar da su yake, sai da ya kaima takobin shi ta yi ta cinyewa, sai da ya kaima a hannun shi ba abin da ya rage na takobin, saboda kara kai na tsakaninta da takobi, in ya sara ta balle, in ya sara ta gutsire, sai da ya zama a hannun shi ko ragowar takobin dugo babu. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala fi ja'batihi ko urufu, sai da ya zama a cikin wannan dan abin da ake sa kibiyoyi ba abin da ya rage, ila an kutila, har sai da ya kai inda watan aka kashe shi, wa balagaha, labari ya kai mata cewa annal hajjaja, lalle hajjaju kada masalabihi, bayan ya kashe shi ya yanke mai kunnuwa, ya kwakule mai idanuwa, ya yanke mai labba, ya ciccire masa haƙora, ya datse mai kai, yana gutsire mai kai, sai kuma ya suka a cikin wata doguwar kibiya, an gane ko, sai ya tsire ta haka ga kan kowa na kallo, ana yawo da shi lungu-lungu a cikin garin Makka. Wannan Abdullahi dan Zubairu ya gashi ku gani, sahabin manzon Allah ne fa, kuma Hajjaji dinnan wai ko kuma musulmi ne, ba za mu ce wai ba, ran da zai faɗi ya mutu yana kakari, sai aka je yana cewa ya Allah ka tausaya min, kai min gafara, Allah ka yafe min abin da nayi, Allah mutane sun zura ido in nazo wurin ka, ka azabtar da ni, kai ko mai rahama ne Allah, Allah ka kunyata su ka tausaya min. yayi ma Qur'ani, shi yayi ma Qur'ani duk waɗannan digigigen da kake gani, amma kaga aikin kuma dai wallahi Allah ba ya ba ta ba ta ba to inda an je lahira kowa zai gani ai ba sahabi bane na jama'ar musulmi, kun gane matsalar shi kawai, sai in an je lahira in kana so zaka gani, in kana so ka gani za a yi da shi, to in Allah ya taimake ka ka kubuta kai, kana kuma son ka gaya za a yi da shi, to zaka gani jama'ar musulmi, kun gane wannan, Allah ya kyauta, wallahi jama'ar musulmi kun ga yanda ya ma wannan bawan Allah, babban mutum ne cikin sabbin manzon Allah, amma haka yi mai musula, ya yi kata-kata da gawar gunduwa-gunduwa haka yi da shi, an gane ko, fakharajat, wata fito daga ɗaki, hatta wasalat ilal makanin da zai sulaba fi, har sai da tazo wurin da ya tsira gawar tasa, gawar ɗan nata, an gane ko, tana zuwa wa nazarat ilai, ta kalli wannan gawar ɗana ne, wannan kan na ɗana ne, an yanke hanci, an kwakula ido, an yanke kunnuwa, an yanke labba, an babballa haƙoran duka, ga kuma gangar jikin ta an gicciye ta haka, wannan kuma an tsire da takobi gashi, kowa na kallo, da tazo ta kalla, wa qalat, sai ta buɗi baki ta ce mutanen da ke kewaye a wurin, suna jiran su ji me za ta ce ko me za ta yi, uwarsa ce fa, sai ta ce ala man muballagil hajjaj, dan Allah a cikin ku ba wanda zai iya kaiwa Hajjaj wannan saƙon, wa zai iya isan mai da saƙon nan, ku je ku gaya ma Hajjaj anna shata ay akuya la yadurru hasalquha, fi tafa bai cutar da ita ba da zabiha bayan an yanka ta, duk abin nan da ya mai na kwakula ido, yanke kunne, ya cire labba, ya cire haƙora, ya datsa kai, ba da ya riga ya kashe shi ba, to tun da ya kashe shi ai an gama kuma. Haji uwa, Allahu akbar, fallah Allah ya umfiya Asma, ikon Allah, Allah kenan ya ke Asma, wa burika fiki min ummi shaja'a, Allah ya miki albarka da irin wannan uwa mai karfin hali, wa murabbiyatun saliha, mai tarbiya kuma ta kwarai, fadilatun, wadda take mai daraja, raddat rabbat ibnaha, wacce ta tarbiyyarci danta, alal khawfi min Allah wahdahu, akan jin tsoron Allah shi kadai la siwahu ba wanin sa ba wa ala adabil mahabati min al maut ta tarbiyanci danta akan rashin tsoron mutuwa fa ansha'at asadan qawiya ta haifan ma da duniya wani irin zaki mai bala'in karfi wa jabalan qus shamikan ta samu wa da duniya wani irin dutse watan dan kareran dutse yaqifu diddal hajamat wanda ya tsaya yana tunkara harahari al-ma'adiyya na yan ta'addal islam ga addinin musulunci bai gudu ba bai ja da baya ba wa hadhihi ummun wannan fa wata irin uwa ce ta dafa ibnaha ila al-harbi da kanta ta tunkuda danta je kaka yaki fato tsihi rumhan ta bashi watan kibiya fa qala laha yace ma uwar qasirur rumhi ya umma wannan kibe takkakan gajera ce mama fa qalatil ummu libniha wata ce ma danta taqaddam lil ma'arka shiga filin yaki dana fa yadulur rum ya bunayya zai kara tsawo in kana da tsakka fire dana yaro ne karami za a je yaki jama'a sai uwarta ce in hiki biya rike shiga cikin kafirai da ya rike sai ce amma mama ai dan gajeri dan karami ne bai da tsawo sai ta ce fada a haka sarasu zai sa ya kara tsawo karka wani damu in an ja fara arta ba za ka ga yana kara tsawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar bindiga ce ka bashi ce ta fufulato ce ba har shashi in ka je can za ka ji sa a ciki dama kun gani kana tafiya za ka ji kana harbawa ka san babu amma sai ka ji suna fita ratatatatata irin ragadadan nan sai ke foto samu sallaha darraha ula'il ummahat Allah ka zuba albarka ga irin waɗannan uwaye almunasha'atil fadilat masu watantaso da yara kan tarbiya ta kwarai alfadilat waɗanda suke masu daraja asasna abna'ahunna ala taqwallah watan sun gina foundation din tarbiya ƴaƴansu akan tsoron Allah wa mahabbatihi da kuma son Allah wa raja'ihi da kuma kauna da fatan samun abin hannun Allah wal khawfi minhu da kuma tsoron Allah rabbaina abna'ahunna ala alquwa sun tarbiyanci ƴaƴansu akan karfi wa shaja'a da dauriya da karfin hali sadaukantaka gwarzantaka shine shaja'a rabbaina abna'ahunna sun tarbiyanci ƴaƴansu yantafi'na bihim ko yuntafa'na bihim wanda zaka ga ana amfana da ƴaƴan nasu imma bi amalin salihin ko dai ta hanyar yin aiki na kwarai yuqaddimunahu da zaka ga suna gabatar da aikin a koyaushe lil islami dan musulunci aw fi aqallil ahwal bid'a'il ibn lahunna ko kuma zaka ga ƴaƴan nasu a mafi kankantar halaye ta hanyar yin addu'ar ƴaƴan da zaka ga suna yi ga iyayen nasu uwa ce tarbiyyar da ko bai yi aiki ba na alheri dan addini amma aqalla a ga yana ma uwarsa addu'a idza tawaffahunna Allah randa Allah ya karbi ran iyayen fa kama fil hadith kamar da yanda yazo a hadisin manzon Allah cewa idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin idan dan adam ya fadi ya mutu duk wani aiki nashi ya yanke sai guda uku kadai za su rage wa min ha daga ciki annabi ya ce akwai waladin salihin dana kwarai ya da ulahu wanda ke ma iyayen shi addu'a akhrajahu muslim wa abu dauda wan nasa'i wal bayhaqi wa ahmad ko muna ganin sai a tsaya nan saboda lokaci na ansa tambayoyi ko da ɗan kaɗan wa alaikum salam
assalamu alaikum malam ina so yin magana ne akan maganan Justin nan kai wata magana nan da fari wanda ka so shi ka banka shi ga zuciya nan kaga abin da yake ciki na so yin magana lokacin nan amma sai nace bari a bari dan zai tsaya da karatu ku malamai ya kamata ku ne wanda za wakilci mabiyanku kamar yanda kace to sai ya zamana akan maganan Justin nan, sai dai yanzu mun ma mai da shi abin wasa. Ni na tabbata abin nan inda Kristoci aka yi ma, da yanzu kan ta fito ta nuna ra'ayinta, da su suka damu muka yi kwara. Jin kowa ne a radio ko a Amerika ne ko Germany ne, wani pastor ko reverend ne a ciki ya fito ya nuna ta yaya za a ce mutane su zo daga Sokoto, su zo daga ina ne garin Hausawa, ya nuna ya faɗa duka, su zo su yi iko, su zo su yi mulki a ƙasar. Ina jin akwai wanda ya ji ba zai zama ni kaɗai ba ne. To malam, sai yanzu ga shi ƙungiyoyi na kare haƙƙin ƴan adam kurin naji, ban sani ba ko na yi kuskure, su ne masu fitowa suna nuna cewa su ba su da confidence na wani committee ko wani abin nan. Kurin su suna recommending a kai maganan nan a kotun ƙasa da ƙasa na kisan kiyashi ko ƙare dangi, kisan ƙare dangi da aka yi. Ban ji wata kungiya ko a local government level ko a state ko a abin nan ta fito ta yi magana. Ga misali a ce kungiyar Izala ta fito, shi ya kamata su fito su yi wannan irin wannan magana ko jama'a ko to ai shi yasa yanzu nake magana nan, saboda in jama'a ra'ayinmu ya zo daya, ku shugabannin wannan majalisi ba muna cewa a tashi a kakkashe mutane bane, a'a, mun nuna vote of no confidence to the federal government, neither the worst even plateau. An yi setting committee yanzu cewa plateau ne, duk mutanen daga plateau aka ɗebo su, large shine shugaban federal government sai wannan abu, da su mantu su ne shugabannin da za su zauna su yi wannan abun. Ga ku gaya min ya gaskiya zai fito a wannan, an sha committee irin wannan. To saboda haka idan magoya in magana na ta samu goyon baya, ku shugabannin wannan majalisi ya kamata ku daga ku kai gaba a dauka har a abin gannan. Ya kamata kungiyar musulunci ta fito ta nuna, ta yi wannan kira, ba mu zauna mu dinga tara tsummokara muna kai musu ba, gobe zai zama mu ne. A yanzu suna maganan Najeriya a gyara sunanta, a yi menene ta yi gyaran sunan Najeriya zai gyaru irin wannan. To yanzu Al-Qaida sun fito a internet sun yi volunteer cewa za su training din musulman arewa, busu ce aje ayi ta'addanci ba, busu ce aje ayi attacking mutane ba, sun ce za su yi training musulmi kare kansu ne. So yanzu wa ya jawo wannan abun? Yanzu suna so su gyara sunan Najeriya a waje kenan? An ce Najeriya yanzu in kai dan Najeriya ne za ka fita irin sacin da za a yi maka, ba abin da har tsarecin da za a gani duka. Lokacin nan Al-Qaida ba ta yi wannan magana ba, balle yanzu. Ya kuke ji wanda suke gwamnatin da suke tsoron Amerika, ya suke jin yanzu Amerika za ta ji game da wannan kasa kuma? Wai jawo. Saboda haka ni a nawa ra'ayin ya kamata kungiyar ƴan Izala daga local government level da sauransu su fito, ba na ce aje a kashe mutane ba, a kai wannan magana to International Court of War Crimes. Dan gaskiya have vote of no confidence to federal government, plateau state. An yi wannan kisa so nawa? An kafa committee so nawa? Me ya fito? Ba abin da ya fito. So ni nawa ra'ayin kenan, ban sani ba mutane sun goyi baya. A gaya muku yanzu, ku kuje ku kai kukan mabiya, kuma na fatan in an ya samu goyon baya sauran masallaci su yi wannan kiran. Ba na ce a fito a yi faɗa ba ne, a fito a nuna cewa ba mu da confidence da federal government panel da suka kafa na binciken nan. Assalamu alaikum.
Babban abin da yake matsala ga mu musulman Najeriya, zan gaya muku gaskiya, su ne waɗanda aka yadda
da su a matsayin su ne jagororin musulunci a Najeriya. Zan gaya muku gaskiya, duk wanda zai yi magana yanzu, to duk wasu kafofi na media, to hukumomin ƙasar nan sun ki yarda a sa maganganun da za a iya ji waɗanda su ne haƙiƙanin abinda za su iya samar da mafita kan matsalar nan. Sun riga duk sun dandanne waɗanda watan su ne za su iya yaɗa maganar kan midiya ɗaya kenan. Na biyu, ku sani malaman da kuma su ne kamata a ce a ji maganar daga bakinsu, wallahi tallahi ba za su iya magana ba. Na rantsi da Allah, tun daga shugaban jama'atu na ƙasa har shugabannin izala na ƙasa su duka biyan, wallahi ba za su iya maganar da ta kamata a ce an yi ba. Ku ɗauki misalin shugabannin izala na ɓangaren Jos. Abin nan a Jos ya faru, inda mafi yawa watan mafi ƙarfin ƙarfinsu a can yake, kudibiyan da suke ɗaukar musulmi ‘yan uwansu a Ahlus Sunna. Amma har yau kun ji sun ja baki sun yi shiru. Duk wanda zai yi magana sai kaga wannan maganar ba ta iya a ce ta wakilci musulmi, ko ba za a ji ta da gaske ake yi ba. To kuma mu a irin labul yanzu da muke, ba a sauraron irin maganar mu a ce wai za ta yi tasiri a ƙasa, ba mu kai wannan labul din ba. To kuma yanzu wanda ke kamar local labul da'iya, wallahi in kai maganar iyanan za ta tsaya. To a ina ne kenan za a iya samun mafita daga irin waɗannan matsalolin? To ni abinda nake cewa a ƙarƙashin haɗuwa da muke a wannan majalisi, muna iya gayyatar wasu ‘yan jaridu, ko da ba za su sa ba, in dai na ƙasar nan ina tabbatar muku ba za su sa ba. Duk abinda za a faɗa ai kowa ya ji, ko ɗubar da almanare an sa almanar, an kashe uwashi a filato, an kashe ubanshi da a irin wannan rikicin, an kashe mai yayi da ƙani, duk gidansu an kashe su, ga haifan an kashe ubanshi da uwarsa, duk danginshi an kashe su. Sun fito sun yi maganganu kausasa, amma babu gidan rediyon da suka sa. Wala yunabbi'uka ko mislu khabirin, ba mai iya baka labari kamar wanda dama shi ya san matsalar. To su kenan waɗanda abin ya shafe su, amma an ƙi a saurari maganar su. Wanda kai tsaye su ya taɓa su, ya taɓa mu dan mu ma musulmi ne, dan abin da ya taɓa musulmi ya taɓa mu. Amma ni ina ganin duk waɗannan maganganun da nayi ba zai hana yanzu mu samu a cikin mu nan masu hankali da hangen nesa da tunani, adadi waɗanda ake ga sun dace su taimaki juna wurin tsara zance da kuma tafiyar da abu, ba su haɗu su zauna su tsara maganganu a rubuce a bisa amincewarsu gaba ɗaya, a kira press conference a releasing. Wannan press conference ɗin kuwa za a kira dukkan kafofin watsa labaru na waje, a yi magana da su, kuma a sakin musu ga ra'ayin ga abinda muke gani. Kuma lallai an ba da lokaci zuwa wani adadi da a ƙarƙashin tunani ake ga ya dace, lallai muna sanar da ƙungiyoyin da sanannu ne a ƙasar nan na musulunci waɗanda suna da rijista da cooperative affairs cewa su shigar da ƙara a majalisar ɗinkin duniya. Ba za ta yi adalci ba na sani, amma wannan yunkurin zai sa ita majalisar ɗinkin duniya in an yi za ta saurari mutane, kuma ba wanda ba zai ji duk wani yunkuri da aka yi a gaba in har ba a ɗauki mataki akan abin da ya faru ɗin nan ba. An yi abin da ya fi goma, inda ya jihar filato ne ya fi so goma ana yi, amma a cikin garin Jos to na huɗu kenan ko na biyar. Amma a sauran ɓangarori an yi a cikin Jos, wani ma ba ma a sani, za a yi su yi su kashe matsalar kawai shikenan. Garuruwa guda nawa a wannan abin da ya faru yanzu gaba ɗaya sun tashi aiki. Akwai rijiyar da aka leƙa an cika ta da mutane, an tara mutane a masallaci an rufe gaba ɗaya an harbe su duka sun mutu. Wai yau a ce ƙungiya ta kula da tsar haƙƙin ɗan adam wanda ru'asa'u hafi ba musulmi ba ne, ba su da alaƙa da musulunci ta nesa ko ta kusa, amma su suka fi kowa nuna damuwa akan abin da suka gani, har suna kaico suna nuna damuwa su cewa wannan yunkurin da suke ta yi kan abin nan da ya faru, babu wata ƙungiya a Najeriya ko wata hukuma ta ƙasa ko kuma wata ƙungiya wadda take ƙoƙarin taimakon su akan ganin sai an yi hukunci kan matsalar nan tun daga federal level har zuwa local level. Ni an aiko mun da ma'ar musulmi kun gani. Wa alaikum salam. Na'am. Wannan yana daga cikin tunani mai kyau wanda ya kamata, amma ni ina ganin mu fara samun waɗannan da muke gani su wakilci saura a nan ta hanyar duk tsare-tsare da tunani irin wannan. In ba sa mutum ba yana da shawara yana iya samun sai ya ba su, kun ji wannan. Amma daga ciki ga shawara wani ya bayar a press release da za a yi, kawai a yanke cewa duk wata jiha a Najeriya to rana kaza su yi zanga-zanga mummuna a jihar, na nuna ma hukumar kasan nan in har ba a ɗau matakin hukunci daga lokacin da aka yi wannan zuwa kaza ba, to duk abin da ya biyo baya kawai hukuma ta sani ita tilla shi kenan kawai. Sai kuma kowa ya zama ashiri in lokacin ya yi, sai dai in duk a mutu, amma sai an yi in ya so duk wani kafiri ko dai ya rayu ko ya mutu a inda musulmi suke, in ya so daga nan idan za a kulla jihadi ne tsakanin musulmin Najeriya da hukumar Najeriya, to lokaci ya yi don ita ke taimakawa da gudunmawa na makamai ga kiristoci suke tawa musulmi irin wannan kisan kiyashi kisa na kare dangi. Amma shi ne na ce su suke taimakawa da ma'ar musulmi, kun gani. Saboda haka gaskiya za a zauna a yi tunani a sakamakon wannan majalisi da muke kullawa a fitar da tsari a rubuce a kira 'yan jaridu tun daga Voice of America, BBC, Jamus, Dutch Belle, Nagarta, Duma, ko ina ne ma duk za a kira su da watan BBC da kuma CNN da duka Al Jazeera duk suna nan, duk akwai lambobinsu a hannunmu, duk sai a yi musu waya cewa ga abin da ake so a madadin musulmi, za a yi na sakin jawabi, kuma jawabin yana da mahimmanci, kar ku karɓe shi daga wani. In kun yaɗa shi daga wani to ba manufarmu ba kenan ko mu yarda ba, za mu kai hukumar BBC ko Voice of America ko CNN ƙara cewa sun isar da sakon da ba haka muke nufi ba. Wannan a gaya musu a waya in za a yi da kalmomi kausasa, wallahi za su zo su ɗana microphone ɗinsu, kuma an sa ko ba su faɗi ba dan na san hukuma suna da wani abu, wallahi za ku yi mamaki. Kun ga BBC da Voice of America duk jami'ansu duk reporters ɗinsu da ke ƙasar nan ko, wallahi tallahi hukuma duk ta gama da su, wallahi sai abin da suke so suke rahoton sa. Amma idan aka yi musu irin wannan gaggawar, kawai su za ta rikice, kawai an riga an faɗa, to shikenan. Na'am malam. Na'am. Eh. Na'am. Watan jama'ar musulmi, idan abu ya taso wa musulunci, ku daina tunanin ƴan dariƙa. Kun gane, ballantana kuma mutum ya tunanin ƴan shi'a. Musulmi ne kawai ake son su tashi wannan abu. Ka biya ta ƴan dariƙa suna nan fa cikin zaure da carbi. Duk abin da ya shafi matsala irin wannan ta musulmi, bata dame su ba, kuma dama bata dame su ba. Saboda haka mu ba ta tasu muke ba, ku rabu da su. Lokacin da aka tsarkake ƙasar nan, to za su gyara addinin da suke yi. Amma a irin wannan tafiyar ba za su gyara ba. Saboda haka na goyi bayan wannan shawara da Alhaji ya kawo, lallai kam daga wannan wuri a yi ƙoƙari a yi wannan tsari, saboda mu nuna ma duniya damuwarmu na abin da ya shafi ƴan uwanmu musulmi. Kama annabi ne ke cewa man lam yahtamma bi amril muslimina fa laysa minhum, saboda Allah. Yanzu wasu na can kwanci a asibiti saboda musuluncin nan aka yi musu abin da aka yi musu, wasu na can ma an kashe su suna cikin ramin shadda har yau ba a sani ba. Amma wai ɗayan cikin mu zai daga koka kola ya sha, zai aje shinkafa da miya a gaba ya ci, zai kwanta ya sa AC a mota ko a gida, zai kwanta da matashi yana jima'i da ita, ya manta abin da ya shafi ɗan uwansa musulmi a Jos, kuma baya tunanin cewa nan gaba kaɗan in bai sa gudunmuwa a yunkurin da za a yi ba, abin nan zai zo inda yake. Waɗannan kiristoci da ke kewaye da Zaria ko suke zaune a cikin ta, musamman Sabon Gari da Usasa da Mangu, ɗauke suke koyaushe, a shirye suke koyaushe, suna kuma da manyan makamai. Hukumar ƙasar nan ta sani, ta jihar Kaduna ta sani, ƙaramar hukumar Zariya da Sabon Gari duk sun sani. SS ba su zuwa suna kai rahoto ko a turo su turiki, an gane wanda za su zo su tabbatar an kwace waɗannan makamai daga hannunsu. Duk wani coci a Zariya tankama yake da makamai iri-iri na ban mamaki da ban al'ajabi, kuma an sani rana guda yanzu duk karatukan da muke a nan jama'ar musulmi, karatutuka wai da muka rinka yi a nan a baya, ban sani ba kuwa yanzu duk karatun da za a yi, wai sai wani ya zo ya zauna nan da ya karamar rido ko kuma da ɗan MP3 irin wannan, duk sai ya yi ta karatu yana ɗauka, sai ya je ya sa ma AC ko ya wuce can Kaduna ta TID ya je ya sa, gafa irin abubuwan da ake faɗi. Allah ya tsine maka an maka bayyana kanka. Jama'ar musulmi kun gani, Allah na tuba. Ai yanzu ana tarbiyyar mutane, tarbiyyar mutane ake, wallahi tallahi bari ku tunzura su ku gani wannan aikin naku zai tunzura su. Kuma su mutanen filato a rinka yawo da jiniya ana tsorata su ne suka tada rikicin, sai nan kuna yawo unguwa-unguwa da jiniya wai ku tsorata mutane, to su musulmi ne ba su da kan gado? A su da za su tayar sun sanar ne, akwai notice da suka rubuta ko suka bayar, ba sun tashi da kashe musulmi ba ne kawai? To in dai ba a yi hukunci ba ka kawo rana guda, musulmin ƙasar nan sai dai a yi mamaki. Kuma jama'ar musulmi, wallahi tallahi, ku zo hidrakum, kowa ya shiga taitayinsa. Allah, kowa ya shiga taitayinsa. Kun ga wannan abin da ke ta faruwa, to za ku sha mamaki. Amma alama ce na ɗaukakar addini, saboda yanzu kowa na damuwa da wannan matsalar. In baka shirya ba san da za a ce hayya, to ka sani ɗaruruwan kafa sun shirya, a shirye suke da an ce hayya za su fito. Allah ya wadaran ka matsoraci, Allah ya kashe ka mahuta matsoraci. Me amfanin zaman ka cikin musulmi matsoraci? wai tsaya jama'ar musulmi, wai kuna ganin kristocin Jos wai da kwari da baka suke amfani, ko da gora da barandami suke amfani, da me suke amfani kuke gani? To ko musulmi ba za ku iya amfani da wannan ba kenan? Jama'a kun gani, sun fa koya wa musulmin kasar nan cewa ita hukuma ba ta hana a mallaki bindiga ba, ko da ba a sanar da ita ba. Wannan sun nuna musulmin Najeriya haka, ko da lisanul qal din su bai fadi ba, lisanul hal din su ya nuna. Kuma hukuma dai ta gani an yi abin nan ba daya ba, an yi abin nan ba biyu ba. Kuma ku sani suna dinka uniform ne na mobile, suna dinka uniform na sojoji, da su suke amfani karin farko da fara rigimar sai su taho da yawa da wannan uniform. Wancan karan da aka yi an rike akalla an kama mutum 160 da wani abu, har yau ba labarin ya aka yi da su. Wannan a ran da aka fara rigimar gari na wayewa ga mutum 30 da wani abu an rike. Shugaban sojoji na Najeriya da kanshi ya kama su, kagani da uniform. Amma yanzu in rikici ya tashi kuna kallon, duk inda rikici ya tashi yan agaji na musulmi umarta su ake ku sauyi ku cire uniform don kar abin ya shafi wata kungiya. Jama'ar musulmi kun gani, saboda haka matsoraci da yabani ya lalace, ko dan watan in ma baka fito ba to abin da ka fi tsoro shine mutuwa, ko to za ku hada a daki lokacin da ka kai shi ita ba kowa, gara ka fito cikin jama'a. Jama'ar musulmi kun gani, ai yanzu abinda muke cewa shine daga nan ne za a yi tsari na duk abubuwan da muka ambata. Kuma muna son ƴan uwa kowa ya tashi ya tafi gida da wani sabon tunani kan matsalan nan. Shikenan kawai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.